Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Alhamis 18 ga watan Janairun shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai.
Mutane akalla 12 ne suka mutu jiya Laraba a wasu tagwayen hare-haren kunar bakin wake a Najeriya. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi kasar Rasha da taimakama kasar Koriya ta Arewa da dabarar gita takunkumi. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya haye gwajin fahimtar lamari da likitoci suka mai.
To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar rundunar 'yan sandan Ghana ta kama wasu abubuwar fashewa da ake zaton bama-bamai ne, lamarin da ya jefa mutanen kasar cikin fargaba.
In dai wa'annan bama-bamai da aka ce an samu in haka ne, to lalle kan jami'an tsaron mu ya kamata su tashi tsaye, saboda wannan ba karaman matsala ba ne.
Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna kuma sun tabbatar da sace wasu 'yan kasashen waje da ake zaton 'yan bindiga ne suka aikata wannan danyen aikin.
Akwai 'yan sandanmu guda biyu da suke tare da su wa'annan Turawa, kuma suka mai da martani aka yi ta baka wuta a sanadiyar haka ne sai su 'yan sandan namu suka rasa rayukansu.
A birnin Maiduguri kuma wasu 'yan kunar bakin wake sun kai hari a Mona Garage kuma sun kashe mutane 10 yayin da suka jikata wasu 60. Alheri Grace Abdu kuma tana tafe da shirinta na domin iyali, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mutane akalla 12 ne suka mutu jiya Laraba a wasu tagwayen hare-haren kunar bakin wake a birnin Maiduguri na Arewa maso gabashin Najeriya. Wakilin sashin Hausa na muryar Amurka ya bada rahoton cewa fashewar ta bararraka garejin mu na dake hedkwatar ta jihar Borno, wanda gareji ne da 'yan gudun hijira dake wani sansanin dake daura da wurin suka fai zuwa. A cewar Abdulkadir Ibrahim, jami'in yaɗa labarai na hukumar kai ɗaukin gaggawa ta NEMA da ke shiyar Arewa maso gabashin Najeriya, wasu mutane kuma kimanin 65 sun samu raunuka. Ya ce wasu mata 4 ne suka kai harin kunar bakin waken. Nan take dai babu wata ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin. To amma ƙungiyar Boko Haram na yawan kai hari a garejin namuna, kuma an san ta da amfani da mata matasa da kuma 'yan mata wajen kai harin kunar bakin wake. A jiya Larabar har ila yau an bayar da rahoton sace wani ba'amurke da wani ɗan ƙasar Canada a jihar Kaduna yayin da suke kan hanyar zuwa babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Wasu 'yan bindiga ne dai suka yi masu kwantan ɓauna, inda suka kashe wasu jami'an 'yan sanda biyu a musayar wutar da aka yi. Muna da ƙarin bayani kan al'amuran biyu bayan labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi ƙasar Rasha da taimaka ma Koriya ta Arewa da dabarun tsallaka takunkumi da duniya ta ƙaƙaba mata. Ya kuma ce kulli yomi Koriya ta Arewa na ci gaba da samun nasara wajen ƙira makami mai linzami mai iya isa Amurka. A wata hira da yi da kafar labaran Reuters a fadarsa ta White House, shugaba Trump ya yaba ma ƙasar China saboda ƙoƙari da take yi wajen takaita yawan man fetur da gawayin kol da take samar ma Koriya ta Arewa. To amma ya ce ya kamata China ta ƙara azama wajen taka ma Koriya ta Arewa burki. Ya kuma ce da alamar ƙasar Rasha na cike gurbin da China ta bari na taimakawa Koriya ta Arewar. Trump ya ce mai yiwuwa shugaban Rasha na yin kafar ungulu ga takunkumi da aka saka wa Koriya ta Arewa ɗin da gangan. A yayin hirar da na tsawon sa'a guda, Trump bai nuna ƙwarin gwiwa kamar yadda ya nuna a baya ba kan cewa zai tattauna da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un kai tsaye ba. Da 'yan jarida suka masa tambaya ko shin ya samu tattaunawa da Kim, Trump bai yi wani takamammen bayani ba. To amma ya ce yana iya tattaunawar fuska da shugaban na Koriya ta Arewa.
A halin da ake ciki kuma, a yayin da likitocin shugaban Amurka Donald Trump suka ce ya nuna yana da basirar fahimtar al'amura, gwajin da aka masa a ranar Talata, Wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa mafi yawan Amurkawa na ganin Trump bai da natsuwa. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da jami'ar Quinnipiac ta gudanar ta nuna cewa kashi 45 cikin 100 na masu kada ƙuri'a na ganin Trump na da natsuwa, a yayin da kuma kashi 47 cikin 100 ke nuna ke imanin cewa bai da natsuwar. Ƙuri'ar ta kuma nuna cewa akasarin maza na ganin Trump na da natsuwa, a yayin da kuma akasarin mata ke ganin bai da natsuwa. A satin da aka bada rahoton cewa Trump ya yi amfani da kalamun ɓatanci kan 'yan ƙasashen Haiti da El Salvador da Afirka da ke shigowa Amurka, ƙuri'ar ta nuna kashi 59 cikin 100 na Amurkawa masu kada ƙuri'a sun yi imanin cewa Trump ya fi mutunta farar fata fiye da sauran mutanen da ke da wani launin fata. A takaice dai, ƙuri'ar ta jami'ar ta Quinnipiac ta nuna cewa kashi 38 cikin 100 na masu kada ƙuri'a ne kadai suka amince da salon mulkin shugaba Trump din.
Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya ce ya yi imanin cewa wata dokar fatawa da yaƙi da ta'addanci wadda ƙasar Pakistan ta kafa ya kamata a yi aiki da shi a duk ƙasashen musulmi na duniya, ciki har da ita ƙasar Afghanistan ɗin mai fama da tashe-tashen hankula. Ghani ya yi magana ce a jiya Laraba, kwana guda bayan da malaman addinin musulunci na ƙasar Pakistan su wajen 1800 suka fitar da dokar fatawa a taron da gwamnati ta shirya a birnin Islamabad. Sabuwar dokar dai ta zayyana abubuwa da dama da ta ce sun saba ma addinin musulunci, ciki har da hare-haren ƙunar baƙin wake da ɓangaranci da kuma ƙaddamar da jihadi ba tare da amincewar hukuma ba. Shugaban na Afghanistan ya gaya ma mahalartan taron da suka hada da matasa da mata da kungiyoyin sa kai da baluma addini na Afghanistan a birnin Kabul cewa fatawar musulunci ba ta takaituwa ga wasu yankuna ta wata ƙasa guda kadai ba. Nan take babu wani martani daga gwamnatin Pakistan kan kalaman na Ghani, to amma a ɓoye hukumomi sun yi watsi da su. Suna masu nuni da yadda Pakistan ta jima tana shiga harkokin cikin gida na Afghanistan. Masu lura da al'amura na sukar ra'ayin na Ghani cewa suna ƙara nuni ga tsananin rashin yarda da ke tsakanin ƙasashen biyu makwabta.
Burtaniya ta naɗa ministar kadaici don kula da masu fama da kadaici, waɗanda aka ce yawansu ya kai misalin kowane mutum ɗaya cikin 'yan Burtaniya goma. Ministar wasanni Trace Crouch za ta ƙara wannan mukamin kan wanda take rike da shi na yanzu don ci gaba da aikin da tsohuwar 'yar majalisar dokoki marigayiya Joe Cox da aka kashe ta fara, bayan da ta kafa kwamitin kula da kadaici a shekara ta 2016. Ga mutane da yawa, kadaici wani ɓangare ne na rayuwar yau da kullum ta wannan zamanin, a cewar Prime Minister Theresa May a jiya Laraba, inda ta ci gaba da cewa ina son in fuskanci wannan matsalar ga al'umma, kuma ina fata kowa zai ɗau mataki don magance kadaici da tsofi da sauran marasa ƙarfi da waɗanda suka rasa dangoginsu kan yi fama da shi, ma'ana mutanen da ba su da waɗanda za su yi riƙa magana da su. Ƙungiyar ba da agaji ta Red Cross ta Burtaniya ta ce 'yan ƙasar wajen miliyan 9 kan bayyana kansu a matsayin masu fama da kadaici daga cikin jimlar mutane wajen miliyan 65.5. Mutanen da suka haɗa da waɗanda wani lokaci sukan share fiye da wata ɗaya ba su yi ma magana da koda mutum guda ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, rundunar 'yan sandan yankin Odoko da ke birnin Accra ta kama wasu mutane dauke da wasu abubuwa na fashewa da ake zaton babamai ne, yayin da ake zargin ɗaya daga cikin mutanen da alaka da kungiyar ISIS. Ga Ridwan Mukhtar Abbas da rahoto akan haka. a cikin wata sanarwa ta bakin shugaban ƴan sandan a wani taron manema labarai ya bayyana cewa za a gudanar da binciken kwakwab don tabbatar da gaskiyar lamarin. Za mu hakikance sanin ko su wane ne tare da tabbatar da ko suna da alaka da kungiyar ISIS. Shi dai shugaban ƴan sanda David Petu ya ce ba za mu iya cimma wannan buri mu kadai ba, face da taimakon jama'a baki daya tare kuma da sa ido sosai akan duk irin abubuwa da ke abkuwa a kewayen mu. Kama waɗannan mutane uku da ƴan sanda sun kai yayi matukanta da hankalin mutane, kuma duk da gaskiyar cewar ana gudanar da bincike, wasu masu nazari akan sha'anin tsaro na ganin cewa shakka babu ana amfani da ƙasar Ghana wurin safarar mangan makamai, kamar yadda Habib Sani wani mai nazari akan lamuran tsaro ya shaida mini.
There's a lot of work to be done especially at our entry and our exit point.
Yace akwai bukatar mu bincike yadda ma'aikatan shige da fice na kasar nan ke gudanar da ayyukansu a bakin iyakokin kasar. Me yiwa za a iya samun makaman da suka fi wannan yawa a wani wuri? Don shi ne a gani na yana da muhimmanci mu dubi lamarin nan sosai domin zakulo duk waɗanda ke da hannu a cikin lamarin. Tuni dai jama'a sun karinka tofa albarkacin bakin su.
To alhamdulillah tunda ƴan sandan mu sun yi kokari sun kama su. To amma ba ne kamata a tsaya ba, kamata yayi a tashi sai aikan abokari a shawukan tunda ma tushe, saboda kada mu zo mu zamo kamar wasu kasashen da ake ta jefe-jefen na kiyoyi.
In dai waɗannan bambamai da kace an samu in haka ne, to lalle kan jami'an tsaron mu ya kamata su tashi tsaye, saboda wannan ba karaman matsala bane.
Raɗaɗi ake cewa mutanen ISIS ne, amma shi ɗan sanda har yanzu bai fito ya ce mana ka abin nan ba, ya ce daidai kowa ya kwantar da hankalinsa. Ni kuma na tabbatar abin da ya sa kake gani waɗansu samu ƙarfin guwa suka shigo ƙasar nan ya fito da irin ta'addancin da ake zuwa gaba, gwamnati bai ɗauki wani mataki mai ƙarfi ya riƙe ba, abin da ya sa kenan.
Wannan lamari dai ya iso daidai lokaci da Emmanuel Kwesi Anan, wani mai nazari akan lamuran tsaro, ke kira ga jama'a a yi hattara da shigowar ISIS cikin ƙasar nan. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To madalla a gaida Ridwan Mukhtar Abbas. A jiya Laraba ne kuma wasu 'yan mata 'yan kudar baƙin wake suka auna tashar mota na Muna Garage a birnin Maiduguri, kuma suka yi nasarar kashe mutane da dama. Ga ƙarin bayani daga wakilinmu Haruna Dauda a can Maiduguri ɗin.
A yau ne aka samu tashin wani bom da misalin karfe 4 rana a unguwar da ake kira Muna Garage da ke kan hanyar mafa daga garin Maiduguri, wanda ya sanadiyar motar mutane 10 da kuma raunata wasu 65. Hukumar samar da agajin gaggawa ta ƙasa wato NEMA ta fitar da sanarwar cewa waɗannan yankunan baƙin wake ɗin su hudu ne, kuma dukkaninsu mata ne da suka kutsa kusa da garejin Muna inda ake yar hada-hadan kasuwanci. Suka tada bumabuman da ke jikinsu ɗaya bayan ɗaya, wanda ya sanadiyar mutuwar waɗannan mutanen. Wannan yanki ne da ake kira Muna Garage ya yi ƙaurin suna wajen samun irin waɗannan har-haren 'yan ƙunar baƙin wake, wadda ko a jiya ma jami'an ba da kariya ga fararen hula da ake kira civil defense suka kame wani man fetur da suke zargan cewa ana kaiwa 'yan ƙungiyar Boko Haram ne ta wancan ɓangaren. Sanarwar ya ƙara da cewa tuni da ya kwashe waɗannan mutanen da suka jikatan, inda kuma garzaya da su asibiti don yi musu magani. Sai dai bayanai daga ɓangaren garejin Munan na ci gaba da nuni da cewa wannan bom ɗin ya yi mummunan ta'adi wanda ya shafi mata da maza da ma ƙananan yara, ganin cewa wuri ne na ƙananan mutane da kuma ke gudanar da hada-hadansu. Yanzu dai abinda al'umma suka zuba ido su gani shine kawo ƙarshen irin waɗannan 'yan ƙunar baƙin wake, musamman ma a wannan yanki na Muna Garage da mafi yawan waɗannan mahara suka karkata ta wannan ɓangare. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Badalla a gaida Haruna Dauda. A jihar Kaduna kuma 'yan sandan jihar sun tabbatar da sace wasu 'yan Amurka guda biyu da wasu 'yan Kanada biyu a ƙaramin hukumar Kagarko a kan hanyar su zuwa Kafancen daga Abuja, bayan 'yan bindigan sun kashe 'yan sanda guda biyu da suke rakiyar su waɗannan 'yan ƙasashen waje. Ga wakilinmu Nasiru Yakubu da ƙarin bayani.
‘yan bindigan da ba a san ko su wane ne ba, ya zuwa lokacin da nake haɗa wannan rahoton babu amo babu labarinsu, babu kuma labarin turawan da suka yi awon gaba da su. Kakakin rundunar ‘yan sandan jihar Kaduna, Malam Muktar Aliyu, ya tabbatar mani da afkuwar al’amarin.
Mun samu rahoto jiyar da dare wajejen karfe 10 na dare cewa wajejen karfe 7 zuwa 8 na dare turawa sun fito daga kafancan za su je Abuja a didan wajen Jerika Gorko Road, sai wato ɗan bindiga ya ɗi suka fito musu sai suka buɗe wuta. So dama akwai ‘yan sandanmu guda biyu wanda suke tare da su waɗannan turawa, kuma suka mai da martani aka yi ta baka wuta a sanadiyar haka ne sai su ‘yan sandan namu suka rasa rayukansu. So kuma muna tuhuma cewa su waɗannan turawan su waɗannan ‘yan bindiga daɗi sun yi awon gaba da su. So amma kamar da nake ma maganan nan, ‘yan sanda tana ta ƙoƙari domin a ceto su a raye ba tare da wato an samu matsala ba, kuma mu kama su waɗannan wato masu bindiga daɗi.
Abin ya yi kama da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fasa, ko kun sami yin magana da waɗannan da suka tafi da ‘yan ƙasan wajen nan?
Ba mu samu wannan ba. Kamar da ma bayani na a baya, abinda muke ta kokari mu yi shine mu ga da za mu ceto su mu kama kuma su wa'annan wato ‘yan bindiga daɗi. Saboda akwai mutanenmu musamman wa'anda aka ba training, wa'anda ake ce ma a turance special tactical squad, akwai kuma anti-kidnapping unit. Kwamishinan ‘yan sanda jibishin jihar Kaduna ya ba assistant commissioner ‘yan sanda operation umarni, kuma da nake ma maganar nan yanzu haka ma suna kakar kujeran ana ta kokari domin a ga cewa wato an ceto su wannan turawa, kuma a cikin yadda Allah tare da taimakon shi muna fatan insha Allah za mu wato ceto su kuma kama su wannan bata gari.
Ko don lokaci kuka nemi jama'a su rika ba ku taimako, a wannan karin wani irin taimako kuke nema ga al'umma domin ceto rayukan waɗannan ‘yan ƙasan waje?
Daga cikin abubuwan da muke roƙo ga jama'a shine su dinga ba mu bayanai masu, don duk kusan nasarorin da muke samu za ka ga kashi 70% muna samun nasarorin ne akan wasu bayanai da ake bamu masu alfanu. So idan mutum ya ga wata bakon fuska a gari ko a wuri, ko kuma mutum ana ganin yana shigowa da daddare, so duk irin waɗannan bayanai suna da muhimmanci sosai a wajenmu. Ina roƙon mutane su damu irin waɗannan, su ci gaba da bamu irin waɗannan bayanai, mu kuma insha Allah za mu ɗauki mataki. Sannan kuma na biyu, ina amfani da wannan dama ina kira ga jama'a cewa su daina tafiyar dare idan dai ba a bisa ga lalura ba, wanda babu yadda za a yi inda da hali mutane su daina tafiyar dare.
Nasiru Yakubu, birnin Yaro, muryar Amurka da Kaduna a Najeriya.
To madalla a gaida Yakubu Nasiru, birnin Yaro. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 12 ne da minti 18 na dare, ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tauka hoiba, ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu sauraron, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon da ya gabata, ƙungiyar Boko Haram ta fitar da wani faifan bidiyo inda ta nuna waɗansu daga cikin ‘yan matan sakandaren Chibok da suka rage a hannun ƙungiyar, tare kuma da gungun wasu matan da aka ce ‘yan sanda ne da suka shiga hannun mayakan. Daga cikin ‘yan matan da aka ce ‘yan matan Chibok ne, an ga waɗansu sanye da hijabi, waɗansu kuma da niƙabi, waɗansu daga cikinsu suna riƙe da ƙananan yara. Ɗaya daga cikinsu, wadda ta yi jawabi da Hausa da kuma harshen Chibok, ta ce ba za su koma wurin iyayensu ba, ta kuma gode wa shugaban ƙungiyar da ta kira Baba Shekau, da ta ce yana lura da su sosai. Ta ce suna jin daɗin zaɓin da suka yi, ta kuma yi kira ga iyayensu su tuba. Ta gefen matan ‘yan sandan kuma, an nuna su suna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta zo ta cece su don su koma ga iyalansu. To, za mu yi nazarin lamarin waɗannan matan duka nan gaba. To, amma yau za mu mai da hankali ne a kan yadda kishi yake sa waɗansu mata su ci zarafin ‘ya’yan abokan zamansu, abinda waɗansu lokacai ma har yakan kai ga ƙarshen kwana. Kafin mu haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan wannan matsala, bari mu shimfiɗa da irin wannan lamarin da ya faru kwanan baya a jihar Kano. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari.
A ranar Ladi 31 ga watan Disambar shekarar da ta gabata ne, wani saurayi mai suna Abubakar dan shekaru 24 yace sun hada baki da matar sulkinsa Malama Wasila Abdullahi domin sace guda daga cikin ƴaƴan kishiyarta da nufin karbar kudin fansa daga mahaifin yaron, wato mijinta Alhaji Ahmad Aliyu Umar, mazaunin unguwar Kofar Ruwa a nan birnin Kano. To amma a wani lamari da masu salon magana kan ce alhaki kuyo ne, sai kawai masu garkuwar suka dauki danta na cikin ta, wato Usman, maimakon dan kishiyarta wace tuni ta riga ta rasu. Ga dai Abubakar din da bayani bayan da ya shiga komar jami'an hukumar tsaro ta DSS.
Sai mu samu wata mutum biyu za ta sasu na aiki, nace mai wani aiki ne? To da mun ina shiga cikin gida, wani aiki ne? Ta ce mun bazan iya ba. Nace wani aiki ne? Ta ce mun gaskiya bazan iya ba. Ce mata zan iya? Ta ce mun to shikenan. Rana kaza insha Allah yanzu gidan nazo
ran yaushe kenan?
Wallahi bai mutum lokacin ba, saboda an kwana biyu. Saboda idan nazo an akwai sunan wani dan Alhaji shi kuma abokina ne, in nazo sai in kira sunansa, ta kuma za ta fito waje. Haka muka dinga yi, ta muka dinga yi har muka tsaye da lokacin da ta ce ta zan ga ina ba samu yaran guda biyu. Sai ya ce to ni kuma zan ina ta ce mun abin da take so. Tana sa ɗauki ɗan marigayya a Alhaji Sadiya. Ace mata gaskiya bayan nan, ace mutu don Allah kan gaya ko abin da ya faru. Ace mata kuma shugaban insha Allah bazan gama.
To tunda ka ce mata ba za ka iya ba, iya akai kuma daga baya ka zo ka iya?
Wanda ake wata fita daga baya iya. Wazaran ina zaune shi kenan, sai na zo wani suke kira ni. Sai shi gidan su ta fito waje nuna magana da ta ce mun an yi zuwa samu wani canji a sarari zai zai ina wani aikin da kika nufi. Ta ɗauko naira 5,000 da bani. Na je ni gida na ce ba ni ne kuma ta wannan rauri. Lokacin ta gaya mun lokacin da Alhaji zai dawo, a zo a ɗauki yaran guda biyu. Idan aka ɗauke su za a ce wa Alhaji ka kuɗi, saboda ƴaƴanta Alhaji idan aka gaya masa abu ba zai mata ba, amma in ƴaƴan marigayya ne da abin da aka ci mata ya yi mata zai masu. To shi kenan, ba mu tsara. Muka shirya lokaci ran Lahadi Alhaji zai dawo. Alhaji yana dawowa ran Lahadi, na fito waje. Ta mu akwai kishiyar ta bata na Haja Iya, na san kuma ta san bata na. Da cin bata nan za su turo min yaran guda uku, za su turo min yaran a makaranta.
To kai ka san yaran da kuka shirya za ku dauka ne ko baka san shi ba?
Gaskiya ni ba san shi ba.
To amma ka ce an ce kana zuwa gidan, kuma yar gidan kake aura?
Ina shiga gidan sosai, amma ina shiga.
Yana nufin hakan baka san yaran gidan ba?
Ina da yawan yaran.
Su suna ne a gidan?
Wallahi ba zan iya sanwa suna a gidan ba. Ni ne dauke shi da gidan.
Ina ka kai shi lokacin da ka dauke shi?
Kai shi. Gaskiya da gidan na kai shi.
Gidan ka?
Eh. Na rasa inda zan kai shi, kawai sai na kai shi wani makota kan goma makota. Inda kai shi gidana abin ya dame ni.
Domin aiwatar da wannan aika-aika ne sai Abubakar ya ɗa baki da abokinsa mai suna Mahi Shu'aibu ɗan shekaru 23.
Ni gaskiya ba da ni aka ɗau yaro ba, abin nan tsotsayi ne. Ina kwance.
Shekara ka nawa kai?
Ni shekara ta 23.
Me kake yanzu?
Ina kwance a gida.
A'a, makaranta kake ko zaman gari kake?
A sana'a nake, sai da takalma a kasuwar sabon gari, in takalma.
To ya aka shiga cikin wannan aika-aika?
Na kwance da safe, sai ga Abubakar ya zo a shagona. Ina kwance, ya ce nema na yake yi. Nake ce me bacci nake yi ke kakala? Ya dai nuna lane, ya taso ne na fito, sai ya ce waya ce zan dan daga mai zan karbi kuɗi, zan karban mai kuɗi. Na ce to shi kenan, sai ya ban waya, yana gayan da abin da yan cewa mutumin da muke waya da shi. Sai da muka je muna waya sai ya ce miliyan 2 zan ce. Na ce miliyan 2, ya ke cewa zai ban 100,000. Muna gama wannan waya, sai na ke cewa Abubakar wannan kuɗin da aka nema na menene? Sai yake karanta mun yaro ne aka ɗauko shi da shi da wani yara, kuma yaron yana gurin matarsa. Sai na nuna to kai ni gaskiya babu ruwa na wannan sabuwar. To tun ranar nan ba mu ƙara ma haɗuwa ni da Abubakar ba, sai zuwa da aka yi ɗaki na ma'aikata aka ɗauke ni. Iya abin da na sani ni wallahi tallahi kenan.
Kai mai alaƙa ku da shi?
Unguwan mu dai da shi. Ban taɓa yin irin wannan sabuwar ba. Sosai ne wannan ɗin, kuma da tun farko ya gaya min wallahi ba lam.
Sai dai Hajiya Wasila Abdullahi ta musanta cewa ta bada kwangilar sace ɗan kishiyar tata.
Sunana Hajiya Wasila Abdullahi.
ƴaƴanki nawa?
ƴaƴana 5.
Shi ya sunansa yaron da aka yi?
Shi yarona ne na 3, sunan shi Usman. A ranar Lahadi na neme shi bayan isha'i ban gan shi ba. wajen misalin karfe 10:11 ban gan shi ba. Sai naga an sai muka dube duka cikin gida baya nan har zuwa waje. Sai jikina ya bani nace an dauke min yaro. Sai Alhaji ya ce a duba makota yake ta dudduba ba a gan shi ba. Sai can 11 dare aka turo da text. Alhaji muna yi maka sani da zuwa, mu ne muka dauki yaranka. In kana bukatar bayani sai da safi.
Amma akwai rahotannin da suke cewa ke ma kaman da masaniyarki wannan abin ya faru kuma ba shi aka yi takidin a dauka ba.
To shi Allah ya sani. Ni wannan mutumi wallahi ban taba ganin shi ba. Gani na da shi so ɗaya ne da aboki ya zama na ta rasu. Ya hawo sama ya leko ya yi gaisuwa daga wannan a duran da ya kawo matarsa zai dauke ta sai dai misali 10:30 yake zuwa ya dauke ta kuma ina sama yake daukan ta ni ban taba sakowa mi sallama da shi ba. A duk wulakancin da yake mata na dawowa gida a matsayin zaman su na aure ban taba zuwa sulhun ba. Amma ya ce ya yaro da ya dauke shi ya bani shi misalin 12:12 kuma gidan ana kulle shi da mukulli. Ni kuma bana ma fita a batan yaro na.
An ce kun shirya da shi ne akan cewa a dau dan ke kishiyarki ba dan ki ba, to a ƙarshe kuma wato abin ya faɗa kan dan ki.
Ni a yanda ya ce mini anan eh to ni wallahi ban faɗa ba abin da na sani kenan.
Ba da shi kuka ci wannan tsarin ba?
Wallahi ban faɗa ba, na yi rantsuwa ma da ajali na aka ce ba a yadda ba. Sai da aka yi barazana da rayuwata ma aka ga ba ni da laifi a ciki. Shi da kansa ya faɗi abin da ya aikata yaro na a cikin unguwa. An ce an ga Usman an yi gaba da shi a ranar Lahadi ɗin. Yaro na ma ya faɗa na ce ƙarya ne, ya za a yi mijin Aisha Allah ya ɗau yaron nan. Sai aka ban magana zuwa safiya.
Yanzu malama maganar da ake an yi bayanin cewa kin lura kaman danki an mai da shi dan bora, wancan yaro shine dan mowa, kuma dan haka kuka shirya da shi da wannan bawan Allah a dauke wancan yaro. Babu kina so ki ce babu kanshin gaskiya a wancan zance da aka.
Wallahi ya azabtar da ni akan wannan sharri, amma na bar shi da Allah. Ba ai haka ba yalla bai ba ai haka ba.
Ya alaka ku take da kishoyinki da yanta?
Ni muna zaune ne lafiya bayan rasuwar ta, kuma ba wani yaro da ake azabtarwa. Shi da ya nemi abin duniya ne, asirin shi kuma ya tonu, yana ganin zai samu mafita saboda babata in yana ji ko bata nan ne, to kuma Allah bai bashi nasara ba. Matar shi ta gagawa ɗana ne a bayan gidansu, shine asirin shi ya tonu. To shi kuma ya ce an sai da ɗaya aka ganshi a kashe. Mutumin da ya sai da ɗa ai za a iya masa sharrin ɗan kishiya ko?
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji ƙarshen wannan bayani. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin, alheri ke muku, fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, mutane aƙalla 12 ne suka mutu jiya Laraba a wasu tagwayen hare-haren unar bakin wake a birnin Maiduguri na arewa maso gabashin Najeriya. Wakilin sashen Hausar muryar Amurka ya ba da rahoton cewa fashewar ta bararraka garejin muna da ke hedkwatar ta jihar Borno, wanda gareji ne da 'yan gudun hijiran da ke wani sansanin da ke daura da wurin suka fai zuwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi kasar Rasha da taimaka ma kasar Koriya ta Arewa da dabarar tsallaka takunkuman da duniya ta kakaba mata. Ya kuma ce kullayomin Koriya ta Arewar na ci gaba da samun nasara wajen kera makaman nukiliya.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shirye mu na wannan lokaci. Sai can da hantsi karfe 8 kenan agogon Najeriya, karfe 7 agogon Ghana. Za a ji mu dauki da wasu sabbin labarai da sauran rahotannin mu, har ma da sakonni da kuka aika mana. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma Solomon Abu da ya bamu ya shirya kuma ya bamu umurni, sai kuma injiniyanmu na wannan wato safiya ke nan Jim Cook, baba ya koma kirki sallama da ku, sai anjima.